من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin 19 ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 10 ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a Masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu sannan ya karɓi azumunmu da sauran ibadodinmu da kuma biya mana dukkanin buƙatunmu yau za mu fara ne da tambayoyi mai tambaya ta farin yana cewa Assalamu alaikum ina yi ma malam fatar alkhairi Allah ya saka ma malam da mafifici alkhairinsa malam tambaya ta ita ce na ji kai wani karatu kuma ka tsoratar game da shugabanni to shine nake san cewa shin koli mamai na cikin shugabannin al'umma Allah ya kai malam gida lafiya. To alhamdulillah yana yi wakila cikin tsofaffin karancin da muka yi ne ko? Kila ya saurara ne ta media. Babu shakka shugabanci ikina ne ga ma'abuci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaluha malama farkon shugabanci zargi ne wa awsatuha nadama, kuma tsakiyar shugabanci nadama ne. Wa akhiruha hizyun yawm al-qiyama, sannan ƙarshen shugabanci gobe kiyama wulaƙanci ne. Mafi wulaƙancin mutane waɗanda za su tashi yanayin kiyama da alamu na wulaƙanci su ne shugabanni. Za su tashi ne ɗaure cikin maruruwa da sarƙoƙi, amma adalcin shugaba ya kwance shi, ko kuma zaluncin shi ya ƙara tsuke shi, ya ƙara ɗaure shi cikin waɗannan maruruwar. Haka za ka ga mutanen da suka fi sauƙin shiga wuta su ne shugabanni. Don haka ba abinda ake kwaɗayina ba na a samu shugabanci. Yau al'amari ya lalace, shugabanci ya kasance ma kokowa ake yi. Idan ma baka zaɓi mutumin da ya zamo shugaba ba, ya zamo abokin gabanka. Wannan matsala ce ta zamani wadda shedan ya riga ya rinjaye mu. Game da tambayar da yi kuma, tabbas limamai shugabanni ne, sai dai kowane shugaba shugaba ne ga abin da aka jibinta shi. Magidanci shugaba ne, shugaba ne ga iyalin shi, ko? Sa'annan kunga hakimi wanda yake riƙon unguwa ɗaya ko unguwa biyu ko unguwa uku, shugaba ne na waɗannan unguwannin. Shugabanci yana cikewa ne zuwa ga yawa al'ummar da aka ɗora mishi. Don haka liman an ɗora mishi ba da sallah, in ya ba da sallah yadda Allah ya ce shi kenan. An ɗora mishi karantarwa, in ya yi karantarwa yadda Allah ya ce ya yi shi kenan. Ya buɗe littafin Allah ya karantar, bai ɓoye gaskiya ba, bai sa son rai ba, ba a biya shi yi ma Allah ƙarya ba, bai yi fadanci cikin karatun shi ba, a gaskiya shi ya faɗi tsantsanta, bai yi goyon bayan wata ƙungiya wadda take amfana shi da wani abin duniya ba, shi a koyaushe goyon bayan gaskiya yake. Shi kenan idan malami ya samu wannan ya tsira, amma in bai samu wannan ba, gobe kiyama zai haɗu da waɗannan da yake mawa'azi a cikin wuta. Za su zama su kewaye suna kallo, an fasa cikin shi, an fitar da hanjin shi, an aje shi, an aje su ƙasa, yana zagayen hanjin, yana run about, yana zagayen hanjin na shi kamar doki a lewa, haka yake zagaye. Sai su taru suna faɗa, a karamaka Allahu ba kai ne ke mana wa'azi ba can duniya, gashi mun haɗe da kai cikin wuta. Sai ce, ai na kasance ina hana ku ga abubuwa amma ni ina aikatawa, sannan ina horonku da alhairi amma kuma ban yi. Don shi ne na tsinci kaina a ciki irin wannan yanayin. Sannan ayar da za mu zo gaba cikin tafsiri, aya ta 174 a wannan sura, aina tana magana ne akan masu ɓoye gaskiya, ko? Kun ga tana magana ne akan malamai, tana da tafsiri mai girma wanda mun yi shekaru ba mu samu aya da ta kunshi tafsiri babba irin ta ba. Za mu kawo gare ki kila gobe ko zuwa banda gobe insha Allahu ta'ala. Don haka su ma malamai shugabanni ne, kuma su ne shugabannin, asalin shugabanci su ne shugabanni. Domin a can farkon zamani wanda duk ke ba da sallah shi ne shugaba, kesa da manzon Allah ya tashi nuni da cewa Abubakar shi ne shugaba, sai ce muru Ababakarin falisar libin nasi. Kenan sahabbai suka fahimci wanda duk aka jibinta ya shugabance mu ga aikin lahira, a azamul ibadat ita ce sallah. To ina ga al'amarinmu na duniya? Amin babu aula mu amince mishi ga al'amarinmu na duniya. Da haka suka yi ma Abubakar mubaya'a. An gano wannan? Da haka malamai suna cikin ulul amri, ma'abuta al'amari, shugabannin al'umma, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum akramakallahu, shin ku yana halatta a yi amfani da gawar musulmi a jami'o'i inda ake karatun lafiya a riƙa yankan gawawwaki domin karantarwa? Alhamdulillah, alhamdulillah, babu shakka wannan matsala ce a wannan zamanin wadda ta ba malamai wahala matukan gaske. Dissection wanda ake yi da gawarwakin mutane. A shekarar da muka kai 211 jami'a, an kawo gawarwaki an zubi muna. Muna karatun medicine, an kawo gawarwaki an zubi. Na dubi gawarwakin nan, ƴan adam ne tabbas, maza da mata, ga su kuma yayyanka su za a riƙa yi ana practical da su. Abinda ya fara faɗo mini gare shi, menene hukuncin Allah cikin wannan lamarin? Hankali na tashi matuƙa, don haka na koma gida. Na shi shigar littattafai, ta ɗauko su Umdatul Qari, su Fatahul Bari, su ne, duka ba ne ban samu irin wannan hukuncin ciki ba. Na ɗauko ayoyi irin wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, da tafsiri daban-daban na shiga, ban gamsu ba. Wannan magana ikirahi ake yi ko? Na koma na ɗauki tafsirin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, shi ma dai ban samu abin da nake so ba. Na ɗauki littattafan fatawoyin manyan malamai na wannan zamanin, kamar fatawar haramin maki wal madani da makamantansu, alhawi min fatawar shek albani da makamantansu. Na shiga dai na samu ɗan bayani ƙalilan, na zauna dai da abinda Allah ya sanar da ni. Na bincika, na tafi a kan cewa ni dai na rinjayar da halacci, duk da yake ba zai iya fitowa in yi fatawa kan wannan ba, amma na rinjayar da halacci, don haka na shiga cikin practical ɗin. Muna tafi amma abu yana damuna. To sai wani lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ɗora hannuna kan wani zama da kwamitin lajnatu da'ima ya yi. Kwamiti ne na manyan malamai, masana daga kowane ɓangare, waɗanda a ɓangaren ilimi sun kai field marshal, sun wuce general, sun kai field marshal, sun zauna da kai irin wannan matsalar, su ma suka yi saɓani, suka kai ruwa rana. Daga ƙarshe suka ce da section wannan da ake na gawawwaki kala uku ne. Na farko akwai wanda ake yi, mutum ya mutu a yi binciken gawashi domin a gano wa ya kashe shi, abinda ake kira autopsy ko? Sannan akwai wanda ake yi don binciken wata cuta, a gano cuta domin a taimaki al'umma. Wani ya mutu da wata rashin lafiya, sai a bincika, sai a ce o wani mugun ciwo ne wanda yake yana iya ta'addi ya shiga daga jikin wani zuwa wani. Domin a kiyaye al'umma. Na uku, akwai wanda ake domin karantarwa a cikin jami'o'i ko da asibitoci. Suka fara tattauna na farko da na biyu, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, daga ƙarshe dai suka haɗu kan magana ɗaya, cewa wanda ake yi domin a gano ta'addanci, wane ya kashe wane da sauransu, da wanda ake yi domin gano cututtuka don iya kiyaye al'umma suka ce wannan halal ne. Ya halatta a yi wa'annan domin maslahar da ake ke ciki, za a duba ɓarnar da ke ciki, a dubi kuma amfanin da ke ciki, sai a auna tsakanin ɓarna da amfani wanne ne ya fi. To a auna an gane cewa amfanin ya fi ɓarnar. Tunda amfanin ya fi ɓarnar, da haka bisa ga ƙa'idodi na shari'a ya halatta a aikata. Duk da yake wasu na ganin cewa kamar wani bai iya samu wani ciwo ko akwai hadisan babu rako, to wannan ana nufin babu rakon cuta irin yadda jahilai ke tunani. Idan wani na da rashin lafiya bai iya samu wani rashin lafiya illa bi iznillahi, amma cutar wani tana iya shiga cikin jikin wani amma bi iznillahi. An fahimci wannan? Sannan ta wani ɓangare kuma akwai cututtuka waɗanda ba a raɓansu, su manzon Allah ke nufi da la'aduwa babu raɓo. Wato wani bai iya samu wani cuta, yanzu kamar tsufa ai cuta ne, zai iya samu ka tsufa? Kariya wannan na karye ga hannu ko ga ƙafa ba cuta ba ce? Zai iya samu ka kariya? Kuma duka bai iya samu ka waɗannan. Akwai cututtuka waɗanda suke babu rabo, amma kuma akwai cututtukan da annabi ya ce ba a sanya mara lafiya cikin masu lafiya. Ai kowa ya san ba kowane mara lafiya ne ke da wannan hukuncin ba. Akwai cututtuka waɗanda suke suna iya tashi daga jikin wani zuwa wani, daga jikin wannan zuwa wannan bi iznillahi. To irin waɗannan cututtukan ba a ɗauko mai su a sa cikin wanda yake lafiyayye. Ina fata an fahimta. Musa akwai suka sunan rashin lafiya mai tarin TB, tuberculosis, ba a sa shi cikin masu lafiya. Ina fata an fahimci wannan. Akwai rashin lafiyoyi ga sunan da dama waɗanda ba ko a asibiti ware mutane ake yi. Kamitin lajina ma su yi fatawa cewa bai halatta irin waɗannan mara lafiya a gane su da sauran al'umma, dole ne a waye su daban. Sannan akwai hadisin cewa ka gudu daga kuturu, gudun kada kake yi da zaki. An gane? Kwanga duka akwai wannan. Sannan na akwai lokacin da na tashi mayan karatu kan wannan matsalan. Alal aqal littattafan da na ɗauko tsakanin littafin hadisi, littattafai hanna ilimin hadisi, littattafai na tafsiri, littattafai na fatoyin malamai da makamantansu ba su kasa littafi 70 bayan da na ɗauko kan wannan matsalan. To wanda ya zamanto bai faɗaɗa bincike ba, sai ya tsaya yana rikici yana gardama kai irin wannan matsalar. Amma wanda ya kwanya tashi bisa littattafai, ya tashi ya sake fara ya tashi bisa littattafai waɗanda ya yi shekaru da ma yana biyar su, sannan ya sake ɗauko su ya kakkaɓe ya ƙara dibawa, wannan maganar da nake faɗi zai fahimci haka take haƙul yaqini. Sannan hadisan na babu raɓon cikinsu ma in ka ɗauko complete riwayar ita kanta za ta karantar da kai me annabi ke nufi. Hadisi Abu Huraira ne, za ka fahimci me annabi ke nufi. To a irin wannan akwai rashin lafiyoyi, an gane waɗanda ana bincike a gano domin a kiyaye 'yan adam. Ya halatta a ɗauki gawar ɗan adam a yi bincike a gano, a gano waɗannan rashin lafiyoyin ba illa. Sannan na karatu aka zauna shi ma aka tattauna, idan aka ɗauki jikin akuya aka ji aka buɗa aka yi dissection na akuya aka yi bincike, shi zai wadatar a gane da ɗan adam yake? Kun ga akwai bambanci tsakanin gaban akuya da gaban ɗan adam ko? Akwai bambanci bayyananne. Wanda duk ya karanci akuya ya karanci anatomy na akuya, kaga ba yadda za a yi ya zo ya ce zai jefa baki cikin al'amarin da ya shafi jikin ɗan adam. ko biri da kake gani jikin shi ba daidai yake da dan Adam ba, ko biri da kake gani jikin shi ba daidai yake da dan Adam ba, sai dan Adam ma jikin wani dan Adam yana iya samun bambanci da jikin wani dan Adam. Akwai tsokar da akwai ta cikin jikin wannan, ba ta cikin jikin wannan. Akwai wata tsoka nan ta taso ga wuyan dan Adam ta wuce har zuwa ga jikin wannan ƙashin na gaba, sunanta sphenocleidomastoid model. Sphenocleidomastoid model ba kowane mutum an da ita ba. Don haka ko ɗan Adam ɗin in ka buɗe ɗan Adam ka karance shi sai ka sake buɗe wani, domin ana samun bambance-bambance cikin jikin ɗan Adam. To balle ka ce ka yi amfani da jikin biri wanda ƙasan ma ba guda ba ne ko? Facial bones ba ɗaya ba ne, akwai bambance-bambance ƙwarai da gaske. Sannan ko morphology ka duba akwai bambanci mai yawa, don haka dai ba ɗaya ba ne. To bisa ga wannan suka ce babu wata dabba wadda za ta yi. Idan an ce a ɗauki mutum-mutumin roba a yi amfani da shi, babu mutum-mutumin roba wanda zai zama daidai jikin ɗan Adam. Sannan likitan ana son a koya mishi ne ya san girman jikin ɗan Adam, sannan kuma ya ɗebe wannan tausayin sai yana iya yanka jikin ɗan Adam ya fasa ya ɗebe cuta ya rufe. Idan na saba fasa roba, in ka kame ɗan Adam kana zaton zan iya fasa shi? Da haka su ma malaman suka kai suka kawo daga ƙarshe suka ci ya halatta. Akwai abubuwa da dama waɗanda hukunce-hukunce ne na wannan zamanin waɗanda ya kamata a ce an san su. So dole sai ta hanyar rubuce-rubuce, domin sun yi nisa ga hannun wanda yake mai ƙaramin karatu ko ko mai ƙaramin himma, sun yi nisa. Sannan kuma hukunce-hukunce ne waɗanda suka shafe mu yau. A duk da jinyar marar lafiya a asibiti, in ka ji wasu bayanai sai ka aza hannu bisa kai, ka gane ba mu san abin da muke yi ba. Sai ka gane ba mu san abin da muke yi ba. Duk da nas ga tanan musulma da nas kirista, ko san suna hukuncin su daban? Wajen ɗiban jini wannan, ɗiban jini, a yi amfani da jini, ko zama muna bayani kan jini ko? Menene hukuncin a ɗebi jinin musulmi a sa ma kafiri, ko a ɗebi jinin kafiri a sa ma musulmi? Menene hukunci? Ai, wasu sun kawo jinin kafiri ya toho ne da naman haram, tunda ba a kula da halal da komi da sauransu. Jinin kafiri kaza kaza ne, jinin kafiri kaza kaza ne, bai halatta a ɗebe shi a sa ma musulmi. Abu ya kai har aka ɗaga shi da kwamitin lajina. Sannan in an ɗibi jininka ana iya biyan kuɗi, duk matsaloli ne baki, ana iya biyan kuɗi, ana iya biyan kuɗi. Ko kuma kila in an kawo ka an ɗibi jininka, sai ɗan gongon madara ya baka, ya ce ga shi can ka je ka ɗan sha ko don ka mayar da jininka. Kun ga haram ne, ko gungun madara ba zai fi maka ba. Hayar da baka kudin mashin ka zo a ɗibi jini ka hau mashin ka koma. Amma ko kiyo wata ya ɗauka ya baka in ka sha ka sha haram. Duka hukunce-hukunce na da zamani. Nan amali sai da aka tattarkici aka yi ta jiyojin wuya. Abincin kaji wannan da ake sa ma blood meal, ko a sa ƙasa ciki, ai har ƙasa alaji ana sawa ciki domin ya samu calcium. Aka ce haramun na fiye da shi kenan. Magana ta koma aka kai aka komo aka sa kwamiti. To duk irin waɗannan hukunce-hukunce ya kamata mutane su san su. Yanzu haka kifaye a can, in ana ba su irin wannan fil da kaji wanda baka san jini na aka sa cikin abincin ko ba a sa jini ba,
kasan na dabba na kare ne ko na alaji ko ko a'a sannan kasan na motsa idan an kasa ko kuma a kasan na dabbobin kwarai ne yanzu haka in kaji suka ci su a Malaysia da wasu kasashe Indonesia da makamantan su sai ai musu quarantine in kaji suka ci sai sun kwana uku sannan ake yanka su in ba haka nan ba idan ka ci kaci haram saboda sun ci jini kuma jini kasamta ne ko sun ci kashin alade ko kashin kare ko kashin jaki da makamantan irin waɗannan hukunce-hukunce ne masu nauyi ko mu ana ta ta'ammuli da su yau suturar da kake sawa idan na ballo na abu ma zai zama hijina ban san iyakar ta ba bai iya faɗi akwai wasu nau'in tufafin da ina ganin su kullum manzo Allah ya ce tufafin waɗanda ba su da rabo ne kuma ni ina ganin su kullum so ire-iren waɗannan fitintinnun ga sunan cikin zamani baka zari ne din a zo a yi rubuce-rubuce da harshen mu a rubuta da Hausa a rubuta da Turanci domin su taimaka maka rayuwa cikin wannan duniyar ta yau wannan ya bani tunani na cewa in ɗauki alƙalami in fara rubutu kan musulmi a duniyar mu ta yau ya yi kamata ya rayu baƙi abubuwan da suka shigo menene haram cikinsu menene halal gare shi ya kuma ya kamata ya yi idan ma'aikacin asibiti ne akwai shari'o'in Allah da dama kai ne idan mai harkar noma ne akwai shari'o'in Allah da dama kai ne ga sunan da irin waɗannan abubuwan wallahi matsaloli ne Allah zai taimake mu kuro amma muna cikin zamani wanda akwai shubuhat akwai abubuwa masu rikitarwa waɗanda ya kamata a walwale su ya kamata malamai su mai da hankali nan domin a fitar da al'umma daga barna ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to muna cikin bayanin aya ta 172 da aya ta 173 a cikin suratul baqara inda muka ambaci nau'i na bakwai na abubuwan da suke haram Allah maɗaukakin sarki ya halatta muna a tsayyibat kuma ya haramta muna al-khabisat to al-khabisat innan Qur'ani ya yi bayanin ɓangaren su sa'annan hadisai kuma sun zo su muna bayanin ɓangaren su to su ne da mun kasa su kashi shida to amma domin sauƙaƙa karatu akwai kashi ɗaya wanda yake ya ƙunshi kashi biyu shi ma sai ai dabarin shi ne MP2 sai dai na fitar da su na kai su kusan kashi tara na abubuwa waɗanda suka haramta wanda in abu bai cikinsu sai kai ta ce abin ka halal ne malak amma da an kawo maka abinci ka ga cewa yana cikinsu to ku tabbatar da cewa wannan abincin haram ne to nau'i na bakwai shine abinci mai cutarwa abinci wanda yake yana cutar da jikin ɗan adam wannan abincin habis ne ba abin ƙwarai ba ne domin Allah maɗaukakin sarki a tsayyibat ya halatta muna sannan kuma ya haramta muna al-khabisat Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa yas'alunaka maza uhilla lahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما ماءكم واذكروا اسم الحساب.
Allah madaukakin sarki yana cewa yas'alunaka ma za ku hilla lahu, kuma suna tambayarka wai menene aka halatta musu. Sahabai suna son su san me Allah ya halatta musu domin su iya bambanta shi daga abin da ya haramta musu. Suna son su tsayu ne inda Allah ya tsayar da su, kada su afka su kai abin da Allah ya haramta musu. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah madaukakin sarki yace, kul, ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, uhilla lakum at-tayyibat, an halatta muku at-tayyibat, alkata kuma dadata, waɗanda ba kazamta ba. To at-tayyibat in sunan annabi yake fassalawa, ya fassale daidai da su, ya ɗebe dabbobi masu cin ƙazamta, ya ɗebe dabbobi masu dagi waɗanda suke da zaga, ya ɗebe dabbobi masu kaza, ya ba a cin kaza. An gane haka aka ci gaba da fitar da su. Su jaki duka suka zama haram, su kare duka suka zama haram, su zaki duka haram ne cin namansu. Ga alade wanda shi ne uwa uba, ka dabbobi nan daban-daban waɗanda duka namansu ya haramta a ci shi. Al-Hafiz Ibn Kathir yake, fa kullu ma ahalla Allahu ta'ala, dukkanin abin da Allah maɗaukaki ya halatta, min al-ma'akil, na daga abinci, yake tsayyibun, to wannan abin shi ake kira at-tayyib. Yake to kuma wannan abin za ka same shi nafi'un fil badani, ne amfani ne cikin jikin mutum, waje da kuma addini ne. Duk abin da Allah ya halatta za ka samu yana da amfani cikin jiki da kuma addinin ɗan adam. Wa kullu ma haramahu, kuma duk abin da Allah ya haramta, fa huwa hadisun, to wannan abin hadis ne. Darrun fil badani, za ka same shi bai cutarwa ne ga lafiyar mutum, waddini da kuma addini ne. Kaga giya haramci tana cutar da addinin ka, ko tana hana ma ambaton Allah, ko ba haka yake ba? Wanda yake cikin maye na labarin ambaton Allah, kuma an ce la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya za ka je kai zikirin Allah kana cikin maye, makin yabon Allah ma kazan kana zagin Allah? Haka ba ayoyi waɗanda ake sha ba a hankali bai bugu ba, amma za ka ji mutu yana lau ko sai je ta bacci, makin ya ambaton Allah me zai koma yana yi? Sai haka yayi ne yana bacci saboda ya sha miyagun ayoyi, ko kuma su kama bashi tunani na ta'addanci. Makin ya je ya ta sallah, ya ta sallah, ya ta sallah, yana karatun Qur'ani, yana ayyuka alheri, sai kaga ya ɗauki adda, sai kaga ya buga wani irin ashar, ya ce duk ta ɗaki ma gaba ɗaya a bushe ƙaho yau. Ba haka suke yi ba? Na fi son sama da ƙasa su haɗe, na fi son bala'i ya haɗa kowa, sai kowa ya fito yau. Ba haka suke yi ba? Ko ya ba shi nishaɗi, kaga ya zo ya zaune cikin unguwa, yana ta dare-dare, yana kallon mutane yana ta dariya, bisa maimakin askar abin da yake yi kenan. Allah miliyan ɗari in samu na buga bulo. Allah ka haɗa min kuɗin da kan ba ɗan goce da buwa da wa da wa da wa, in samu na yin jariya Allah tukun labana arzikin ya taho. Ba haka suke yi ba? Ko kaga an zauna ana tafiyar ce wani ya fi wani kuɗi, wani ya fi, duk harkar kwaya ce ai. Da ka ga mutum kike irin waɗannan fiye zan fara tunanin wani lafiya yake, anya bai hankali kan zai je abin da ka amfani shi, ko duka alamu ne na shaye-shayen kwayoyi. Don haka giya da waɗannan kwayoyin za ka ga suna cutar da lafiyar mutum, sannan kuma suna cutar da addini ne. kuma za a yi mai sanayya da cewa ba mutumin kirki ba ne. Wannan ta ba ta gyare ma kanta, idan ka kalle ta tun ga kwalinta me ake rubutawa? Tana tushiyarwa ko? Suna rubuta ma tana sa tana rage tsawon rai ko? Masu shan sigari suna mutuwa da wuri-wuri, ba haka suke rubutawa ba? Saboda tana tushiyarwa. So duk wani abu mai tushiyarwa, Ibn Kathir yana karantar da mu cewa wannan abin yana cikin hadisati da Allah Maɗaukakin Sarki ya haramta. Tafsiri ne yake na Al-Qur'ani. A cikin Al-Qur'ani kuma ya hango wannan hukuncin. Abinda duk ka sani yana cutar da jiki, to ka tabbatar da cewa wannan abin yana cikin al-hadisat, bai cikin al-tayyibat. Don haka wannan abin haramun ne. Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'atul Fatawa juz'i na 21 shafi na 541 yake fa kullu ma nafa'a fa huwa tayyibun, duk abin da yake amfanarwa to wannan abin tayyib ne, yana cikin abin da anka halatta. Wa kullu ma darra, wanda ko duk ya cutar abin da ke cutarwa to fa huwa hadisun, wannan abin hadisi ne, yana cikin abin da anka haramta. An fahimta? Dukkanin abinda yake cutarwa fa huwa hadisun, wannan abin hadis ne. Shi kuma Allah Maɗaukakin Sarki mi ya faɗi game da hadisat, cewa ya haramta hadisat ko? Ko ba haka yake ba? Mun karanta aya mun yi ta maimaita ta. To Ibn Taymiyyah yana faɗi duk abinda yake yana cutarwa yana cikin hadisat. Yake wal munasabatul wadiha, yake kai munasaba wanda take bayyananna, li kulli dhi lubbin, ga dukkanin ma'abuci hankali, duk wani mai hankali, mai ilimi, mai tunani, mai wayo, mai basira, annan naf'a munasabu tahlila, cewa amfanin abinci yana da alaka da halatta wannan abincin. Wadarara yunasabu tahrim, shi kuma cutarwa tana da munasaba, tana da alaka da haramtawa. Duk wani abu da ke cutarwa to wannan abin ka tabbatar da cewa wannan abin halal ne, dan adam ya ɗibe shi ya rika ci, saboda jikinka amana ce Allah ya baka, ajiya ce ya baka. Yanzu na sai sabuwar mota na baka, duk wani abu da ke cutar da motar nan ya halatta ka yi shi, ko da ta gwamnati ce aka baka. Ka kimata juye, ka shiga da ita wuraren da bai kamata ka shiga da ita ba, ka yi lodinta, an ba ka yi ƙaramin mota a sa raƙumi ciki, a sa buhuhuwa ciki, kuna gani ya yi daidai? Ka kai ta cikin rana ka ajiye inda fenti zai keke, ko ka kai ta yara su karkare, ko ka buga ta gaban goka wuce, ko ka fashe danja, ko ka sa mata mai wanda bai da kwaliki, ko makamancin wannan, kaga amana ce. To haka jikinka ma amana ce, za ka ga wani ya tsoki wani lodi na kaya wanda ya fi ƙarfi ne, wallahi sai ya shari'a da Allah. Allah ce na baka wannan jikin don ka kiyaye da shi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati, jikin nan ma ka kiyaye da shi, wajibi ne kanka, ya za ka yi wasa da jikin? A ji ana wasan dambe ya bugi wannan haure ya zube shi, Allah ya tambaye, sai Allah ya tambaye ka, na baka hauren ne don a buge? Ko na ma idanun ne don a buge? An fahimci wannan? Don haka jikinka ka kula da shi da lafiya ce da tsafta ce, wajibi ne, kuma yana cikin maqasid na shari'a. A kiyaye da jiki da lafiya da wadata ta jiki, yana daga cikin abin da shari'a take so, shi ne M na shari'a. Ba haka dole a kiyaye. Akwai zantuka na malamai ga sunan da dama. Imamu Shaukani a tafsirin Fathul Qadir juz'in farko shafi na 193 karkashin ayar nan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa anfiqu fi sabilillahi kum wa la tulqu aydiyakum bi aydikum ila al-tahallul ka ku karanta mun Allah
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila al-tahallul wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin.
Allah madaukakin sarki yake wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar cikin hanyar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka da kanka ka ga halaka ka jefa kanka kada ka aikata haka rayuwar nan taka da jikin nan naka Allah ya baka su don ka kiyaye su ne ba don ka jefa su ga halaka ba wanda ayar tana cikin ayoyin da ke da fasarori da dama malaman tafsir da dama suka ce kullun suka kalli wannan ayar sai sun ga wani sabon abu wanda basu taba sani ba kullun suka kalli wannan ayar asali ayar ta sauka ne kan muhajirun kan al-ansar mutanen madina sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan musulunci ya samu daukaka abubuwa sun fara tafiya daidai sai wasu daga cikinsu suka hadu suka ce can farkon musulunci mun raba gidajenmu mun ba muhajirun mun ibi gonakinmu mun ba su mun ibi dukiyoyinmu mun ba su wa kullum mun ciyar wajen tabbatar da kalmar Allah to yanzu musulunci ya fara samun ƙarfi don haka yanzu bari mu taskace dukiyoyinmu mu koma mu ta bunƙasa su mu ta investing din su abin nan duk da mun ka ɗiba mun ka bayar mu sake mayar da shi har mu lullunka mu wuce haka nan kaka masala cewa to yanzu ba sai ma sai sadaka ba ko sai Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ku tiyar cikin hanyar Allah ku daina wannan mitin naku wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka rashin tiyar da dukiya cikin hanyar Allah halaka ce ai cikin kabari babu abin da zaka farin ciki da shi irin dukiyar da ka diba ka ciyar ita ce abinda zai fi farin ciki gare ka ko garwacin wuta aka dauko daga jahannama aka kawo cikin kabarinka in dai kana ciyarwa wallahi kuciwa zai wannan fushin na Ubangiji zafin wuta babu abinda ke huce shi irin sadaka kai mai sadaka ko wuta ya shiga bai konewa bai konewa za a sa shi ya yi bacci cikin wuta a cire ran shi a aji kawai jikin ya yi ta babbaka ya yi ta babbaka amma bai jin zafi shi ma ta hillatul ayman ne ya yi wani aiki da Allah ya ce sai na sa kautawa ne amma yanayin kyama sai Allah ce to bari in dai ɗebe rantsuwan nan da yawa ne sai a ɗebe rai ne a ajin gefe sai a sa jikin cikin wuta kamar kasa dutse bai san ma an yi ba sai a fitar da shi a je a wanke shi sannan a mayar da ran in ka tambaye shi ta ce ya wuta take ce wallahi ban taɓa sani ba shi yasa ko iyayenku da suka bar duniya ku je musu sadaka idan kuka ƙare ba su da masu yi musu sadaka ku kai musu in ma suna cikin wani trouble suna cikin matsala cikin kabari wallahi wannan sadakan za ta fitar da su cikin matsala yan azaba ake musu akwai mala'ikin da ake sa yana dukan su gari na wayewa su gabe zo doke su ba lafiya sai ai sadaka yayan ka ci take ce ka daga wannan dukan to wutar da nake cikin ta fati ai sadaka ta hura wannan wutar to ashe wanda ya bar sadaka ya halaka kai ne ko bai halaka kai ne ba to shine Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka to amma malamai suka ce wannan yana daga cikin ma'anoni na wannan aya al ibratu li umumil lafzi la li khususi sabab to shine Imam Shawkani yace abinda ake nufi la ta'khudhu fi ma yahlikukum kada ku yi riko ga abin da suke halaka ku, abinci ne ko abin sha ne ko menene, duk wani abu da ke kawo maka rashin lafiya ya halaka ka. Bashi yace wal salafi fi ma'ana al-aya yace aqwalun, magabata cikin ma'ana wannan aya suna da zantuka daban-daban amma dukkanin su daidai ne. Yace wal haqqu annal i'tibar annal i'tibara bi umumil lafzi la bi khususi sabab, yace umumin lafazin gabaki dai shi ake amfani da shi, kaida ce. Don haka wala tulqi aydikum ila tahluka, kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka, yana nufin abinci gashi nan in ka san in ka ci zai halakar da kai, to kada ka aikata. Yace fa kullu ma sadaqa alayhi annahu tahluka fid dini aw ad-dunya fa huwa dakhilun fi hadha, yace duk wani abu da ka san ya shigo cikin halaka, halakarwa ta jikinka ko kuma ta addininka, to ya shigo cikin wannan. Duk wani abu da zai zama halakarwa ta addini ko halakarwa ta jikinka ya shigo cikin wannan. Yace wa bihi qala ibn jarir al-tabari, yace da wannan ne imamu al-mufassirina Muhammad ibn Jarir al-Tabari yayi fatawa ko kuma yayi zance. So akwai zantukan malamai da dama, to cikin abubuwa masu cutarwa don takaitawa, akwai waɗanda cutarwarsu mai nauyi ce matuƙa, akwai kuma wanda cutarwarsu mai sauƙi ce, akwai wanda da ka lasa shi sai ya cutar da kai, kana ɗanɗana shi matsala na shigowa. Wanda ke da ciwon suga, suga ce ta kai wani mataki wanda gaba ɗaya an ce duk wani abu da ya shafi carbohydrate ya aske shi, don da ya ci ya kai asibiti, kaɗai in ya ci sai ya kai asibiti, to kaga wannan haramun ne mutlaƙan ya ci wannan abinci, domin idan ya ci shi zai jefa kai ne zuwa ga halaka ko? Za ka cin shinkafa ga irin wannan haram ne, cin masara haram ne, cin doya haram ne, cin dankali haram ne, an gane, share ke gare shi haram ne, da sauran nau'o'i na carbohydrate dukkanin su haram ne. In ya ci kuma to duk abin da ya same shi na halaka shi ya ja, in ma ya mutu malaman suka ce shi ya kashe kai ne, muna nan tafi shi ya kashe kai ne da kai ne, wasu ma malamai suna ganin wuce ya yi, saboda da ganganci ya jefa kai ne zuwa ga mutuwa. Sannan akwai abin da a'a in kai yawaita ci ne sannan ne yake kawo maka matsala ko? To sai ka ɗan taƙaitar da ci ne, shari'a ta haramta maka, ta hana maka ka riƙa loje wannan abin, kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci, saboda ci ne da yawa yana kawo matsala. Don shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda mun same shi ga sahabbai kusan uku zuwa hudu, akwai Tariq bin Shahab, akwai Abdullah ibn Mas'ud da makamantansu, ka duba littafin Al-Mustadrak al-Sahihain na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi hadisi na 8232, sannan Abu Nu'aym ya zo da shi a littafin At-Tibb an-Nabawi hadisi na 858, sannan hadisin yana cikin Sahihul Jami hadisi na 2928 da 4459, yana a silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 518 da kuma hadisi na 9943. Sai kana ma iya samu ne a Sahihu Ibn Hibban hadisi na 675, sannan ka ƙara duba silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 9533. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alaikum bi albanil baqi, ina horonku da yawan shan madarar shanu, ina horonku da shan madarar shanu. Fa inna ha dawa'un, domin madarar shanu magani ce. Madara ta shanu magani ce. Yake wa iyyakum wa luhumaha, amma ina muku ka shaidi da yawancin naman shanu. Kai zaune a yanka ma naman sa, kai ta bace da ko ka nada kafa kai ta zubawa, kai ta zubawa. Wani da ya fara cin naman ma illa yake ya yanka sa cikin kwana uku ma ba naman ya kare. In ya zauna yanzu yana cin kusan rago daya. To fa inna luhuma hada'un, domin ko naman waɗannan shanun cuta ne. Kaga red meat, ciki ne akwai meat, akwai sinadarai waɗanda suke kawo ciwon gaɓɓai ko arthritis, wanda in kana yawan ci an yi test na uric acid, za a ga uric acid ya je high, wanda zai kawo maka ciwon kumburin gaɓɓai da makamantansu. Rashin lafiya ce mai tsananin ciwo, kuma magungunan ta yan kalilan ne, mafi yawanci kawai filifin riliba a ta shaɗan a ɗan rage zogi har mutuwa ta zo ta ɗauki ka. Aka yi ta shan magungunan hata ya a fiye kalyaki ne. Sannan ga shi da kuma high content na cholesterol, wanda yana kawo ciwon zuciya ko da kuma saturated fat, kuma cholesterol ɗin ma ba ko mai amfani ba, wanda suke kira bad cholesterol, low density lipoprotein LDL, low density lipoprotein ko low density lipid, kawai in sun taƙaita. Yana da sisan nan da saturated fat, yana da concentration mai yawa. Ita ma madarar da Annabi yake ka shata, ba haka an kace kawai da ka tatso ka sha ba. In ka tatso ta za ka kai ta ka dafa, in ka dafa sai ka kai ka aji wuri mai sanyi, mu da muke da fridge yanzu ma wabillahi alhamdu, in ka sa ta ta yi sanyi ba sai ta kankara ba, za ka ga mai ya taso sama, sai ka kwashe wannan man ka yaɗe shi daban, sannan ka sake mai shi ta bisa wuta, ka aza. In ka ɗauki minti goma zuwa minti goma sha biyar saman wuta, ka sauke ta, ka kai ta kuma cikin firij ka aji. In ta sanya sanyi za ka ga mai ya sake tasowa, ka kwashe wannan man. Idan ka yi haka sau uku, to wannan madarar is raw, kuma low fat milk, don haka ka samu ka kwamfaɗi wannan madarar, ka sha ga vitamins suke daban-daban, ga albarkoci da alheri da magunguna suke daban-daban. Annabi yake saboda ita sanuwa tana ci daga dukkanin nau'in itace. To waɗannan itacen da suke ci magunguna ne daban-daban, wanda idan kana ci za ka samu lafiya ta ido, ka samu ta jiki, ta ko'ina za ka ji jikinka lafiya ce. To ita kanta madarar ɗan dafawa ake yi, siyar sarrafa ta, ba haka kawai za ka ɗauko ta kai ta sha ba. Kamar yadda shi ma nama, ai ba ɗauko shi za ka kai ta ci, sai ka dafa ko? To shi naman idan ko ka dafa shi duk yadda ka yi da shi gamawa ne za ka yi, yana nan kunshe da waɗannan sinadaran ciki. So kaga shi mai ciwon zuciya wanda yake da coronary heart failure, kaga shi sai a mai kansila a ce wannan naman kai haƙuri da shi. Ila da sati ka ci tsoka ɗaya ko biyu ya isa haka nan. Amma dai ka zauna ka ci wannan naman, to za ka kashe kanka ne. Ina fatar an fahimta. To balle su an tadada inda nan ne matsugunnin wannan cholesterol ɗin. Tunda ita ke cholesterol production, tana da high concentration na cholesterol. Ka ci anta, kuma ka zuba nama har da gefe inda a wazu inda yake da matsin nan. Ka zuba. Ka ci. Ga saturated lipid, ciki saturated abin nan fat ciki sannan kuma ga low density lipoprotein da daban na ta hade gibi sai ga ba ka iya tafiya mai nisa ka kama hukka ba ka iya hawa step step ka kama hukka ba ka iya wani aiki ka kama hukka daga nan sai rashin lafiya sai mutuwa ni waɗanda ne ga sun mutu da irin wannan ban yi lissafa su zo sai mai magani suke nema ga matsalar da suke fama da ita ga menene ga menene da na duba takarda an duba da an je an yi ECG an yi echo sai a tarar da cewa ga matsalar da suke fama da ita ba wani abu dare aka manager har zuwa mutuwa sai annabi ya ce to da gabar haka ka rage cin naman na shanu sannan madaran ka rike kwankwadanta ita ma ka gyara ta sannan sai ka kwankwada a Sheikh Muhammad Nasir Jini Albani yake kullu hamal bakari yake ka ci naman shanu ba an ce haram bane yake wa fihi al'afiya ciki ne ma akwai lafiya domin akwai protein ciki ko sannan ciki ne akwai wasu vitamins ciki kuma ciki ne akwai wasu minerals li'anna alan nabi sallallahu alaihi wasallama wa ahlihi akalu lahamal bakari saboda iyala annabi da jama'a sai sun ci naman shanu wada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahlihi fi hajjati wada'i bil bakari kuma annabi yayi ma iyalai ne layya a hajjin ban kwana da shanuwa ya nuna halal ne a ci naman shanu kenan ko yace walakin sai dai kuma an su huka ini maka nasiha bi Allah takfir minhu da cewa kada ka yawaita daga naman waɗannan shanu la'anna hadha al-iksar huwa murad al-hadith saboda yawaita shi shine abin da hadisin ke nufi kai ta kwasan naman shanu shine abin da hadisin ke karantar da kai ka daina to kaga irin naman shanu ba a ce mai haram sai dai ba a yawaita shari'a ta kyamace ka yawaita saboda yawaitawa gare shi yana kawo cuta ina fata an fahimta yawaitawa ga naman shanu yana kawo cuta kai zaune kai kullun da ka samu kuɗi baka da aiki sai nama yanko minna 300 can can gehen can inda gehen masjin can yanko minna 200 nan kuma irin waɗannan ma sai ka tarar da mata ta yana can in ta cije ka kamar kumarci ya cije ka wallahi ba ta kokoshi da ƙanzo ba amma yana raina cikin nama ko sannan ga 'ya'ya ne na an koro su da makaranta bai biya school fees ba islamiya bai damu da su zo ba yana nan dai in ya samu kuɗi nama kawai ake ta ci to zai samu haɗaka ɗaya rana za ka ga yanzu ga shi lafiya lau an jima za ka gai ta kwanciya mutu ina fatan an fahimci wannan don haka naman shanu halal ne amma kuma yawaita ci ne annabi ya ce a'a ya ce ne maka ka shige ga yawaita cin naman shanu to akwai abincoci waɗanda suke haka ba a son yawaita su ko mila ne ka tsaya ka auna bi mai gida sannan wannan bayanin na abinci kaza ga abin da yake ciki wannan abinci kaza ba abin ba sai annabi ya mana shi ba Allah ya ba dan adam wannan ilimin khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum wa allamuhul bayana kuma ya sanar da shi ilimo ba na abin da ke amfane shi da waɗanda ke cuta mishi an gane duk abin da ke iya cuta maka Allah ya sanar da kai wannan irin ilmoman namu ne mu musulmi kwace muna a kai namu ne da ba kuma da ba mu watsar ba kuma da mu ne jagorori a ciki ne wannan littafin da na rubuta na gwada muku ciki ne su Newton's law of universal gravitation musulmi suka yi shi atiwa aka yi aka yi ake rubutun zuwa ga Isaac Newton ga sunan muslim scientist ko da irin contributions sun da suka bayar ilimin mu ne watsarwa muke aka tsinta in kuma muna da bukata yanzu muna iya dawo mu abin mu bai fi karfin mu ba sannan ka san duk abin da annabi ya faɗi wallahi gaskiya ce haƙul yaqini duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ce haƙul yaqini kuma idan muka yi riƙo da ita wallahi za mu tsira duk abin da annabi ya faɗi haka ne akwai binciken da suka yi suka gane cewa ai ita madara din da yake cikin ta ana samun low density lipoprotein amma kuma an gwada ta ga mutum 1800 mutum 820 an ga cewa ba ta cutarwa kaza 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 daga baya sun ga hadisa annabi cewa alaikum bi albani albaqari sai suka dawo suka ce a'a kada ka sha saboda tana iya kawo maka kansa tana iya kawo ka ni tana iya kawo maka ni don su yi fada da abin da annabi ya karantar to kai musulmin kwarai in sun faɗi abin da ya saba mana annabi sai ka aje musu abin su ka ce na annabi shine gaskiya gobe duk inda suka shiga suka komo za su dawo su ce mun yi ƙarya annabi ya yi gaskiya ba yau aka fara ba su faɗi abu annabi ya faɗi su ce na annabi ba daidai yake ba annabi a ƙur'ani ya ce wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tafiya take ba sai take wuri ɗaya ba suka ce sun is stationary ko cikin geography wanda suke muku ai sun faɗa muku sun is stationary rana ba ta tafiya ko ina to sai gashi an waye gari yau sun gano sun ce mun yi ƙarya ƙur'ani ya yi gaskiya rana gudu take yi ko babu bullet ɗin da ya gudunta tana tafiya sama ga kilomita miliyan 17 cikin kowane yini da haka rana gudu take a guje take yanzu sun gano su da sai kaka da haka ko sun ƙaryata wallahi sai sun gaskata to iri annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ka ji tsoron komi annabi ya ce wallahi babu wanda bai san ni manzon Allah ba ne ya ce illa shaitanin mutum da shaitanin aljani su ke nan na ke mutuncewa ni manzon Allah ne amma kowa ya san ni manzon Allah ne sannan za mu karanta wani hadisi mai tsawo wanda za ka yi mamakin ashe haka yahudawa sun kasa annabi ashe haka yahudawa sun kasa annabi kuma suke fada da shi dabbobi sun san annabi duwatsu sun san annabi tunda dutse na yi ma annabi sallama ko akwai wani na aikin manzo Allah da ake kira safina ya kama hanya cikin daji shi zaki ya tare shi zaki ya taso majiyin waye na haragagi yake mazaki kai da kata zaki don girman Allah ka rabu da ni domin ni dan sako annabi Muhammadu ne sai zaki ya haka girgiza sai dan sako annabi Muhammad da ya taso cikin yunwa sai zaki ya kama baki ne a tuwan ga ya ka karfi na ashe ko zaki ya sa annabi sai ya kama kida jelatai yana kida bindi ne ko yana nuna mutumin nan zo muke dan gwada maka hanya inda za ka bi safili ka hita cikin dajin nan ba abin da ke taba ka yayi bai jagora sai da kai shi karshen hanya sane karkada mai kai nuna mai ga hanya nan bi ya tafi yana bi kuma sai kama karkada jelatai yana mai haka yana mai bye bye yana mai ban kwana to ka san wanda an manzon Allah idan manzon Allah ya faɗi magana in duniyar Yahuda ta taru ta ce ƙarya ne ka ce musu ƙarya kuke yi manzon Allah ya faɗi gaskiya don haka a kiyaye ina fatar Allah madaukin sarki ya taimake mu to ga mu da nau'i na takwas ya kamata ne duk yanda za a yi zuwa gobe mu kammala su muna da wannan muna da yanki kuma na har na tara sannan da kuma waɗanda lalura ta sama akwai lalurar da shari'a ta yadda da ita akwai wanda ba ta yadda da ita ba akwai waɗanda ke tafiya cikin daji yunwa ta kama su suna ji yunwa ko babu abinci za su mutuwa su goma sai aka ce a yanke guda a cinye guda ya mutu a cikin tara shi irin wannan lalura ce koko ba lalura ba ce akwai wanda likita ya ce ma maganinka shi ne giya da ka sha giya za ka warke an fahimci wannan sannan akwai mukaddarat miye ne hukuncinsu irin su banalin da kodin da sauransu da bai akwai malaman da ka ganin ba a magani da su haram ne ka sha su sai dai ciwo ka kashe ka da magungunan kwana irin su D5, D10 ko? Da makamantansu da abin da ya shafi ad-daruratu din nan da ƙa'ida ad-daruratu tujihu al-mahdhurat faman idtura ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim da irin wa'annan lalurori ya sai ba za mu ga abin da muka iya yi amma wannan ayar duka tafsir duka wannan bayanin da nake yi cikin takaitawa nake yi da ma wanda ba shi ba da dama sun shigo cikin ta abinda Allah ke son mu fahimta kenan cikin ayar in kai tafsiri ka wuce baka fahimci haka ba to an yi baya ba sani lalle an bar sauran ilimi shi annabi da yazo duka sai da karantar da wannan bai bar duniya duka sai da karantar da wannan a matsayin tafsirin wannan ayar da ayoyin da suka zo irin ta ina fatar an fahimci wannan in muna da lokaci to sai mu dauki almaitattu babu lokaci ko shine na takwas take abubuwan da an ka haramta su ne almaitat motsai wanda shi ma motsai kala kala ne akwai motsai na zamani motsai na zamani wanda ci akai amma ko motsai na zamani kuma su turai ba gaskiya ba su dauke shi bakin komai ba su lafiya lau ganin suka yi an ci lafiya lau ya ka mai cin abincin gwangwani ya san yana cin wayannan motsai din akwai biskit waɗanda ake sa ma animal fat waɗanda su ma suna kunshe da dama waɗanda motsai din an fahimta akwai slaughter houses waɗanda akwai kasashen turai akwai da suke yanka akwai da abubuwa inda mun zo gobe din sai mu lura da mutane kan wannan mutane su sani don su san abin da ya halatta su ci da wanda bai halatta su ci ba da yawan lokaci wani abu na ta'addanci da kake ganin ɗan adam na iya yi yau kaga ibadar Allah tana mai nauyin yi saɓon Allah yana miski nishaɗi da an ce mai ga saɓon Allah sai kaga da gudu yana da ƙarfi da nishaɗi wajen saɓon Allah amma da an zo wajen sallah sai kaga yana ta wani nuke-nuke lokacin annabi in an kabbarta sallah za ka je ka soke raƙuma ka feɗe ta ka zo ka daddatsa nama a rarraba a ba kowane gida nashi ka yi alwala sannan ka zo ka samu raka a fari hadisin Muslim ne na Abu Sa'id al-Khudri kuma sahabbai ba su gaji ba amma nan za ka ga inda duk ake karanta suratul a'la sabbihi isma rabbikal a'la sai ka gudu ake yi dan me ba mu da nishadi wajen bauta ma Allah eh an ce a ciyar da dukiya fi sabilillahi na jiya sai kaga jiki na rawa ya ji ya debo mu ko ba mu iya to ka ci motsai ka ci kitan alade ka sha giya to kuma ya za a aika ga Allah da kai mun gyara abincin mu waɗanda muke ci naman jikin mu ya tsiro ya toho da halal wanda shari'a ta yarda sai kaga kana da ƙarfi wajen bauta ma Allah kana da nishadi wajen aiki addini ina fatar an fahimta ina roƙon ubangiji Allah ya taimake mu ya taimake masu taimako addinin musulunci duk inda suke. Jiya munci za a bada addu'a sai gashi naman ta har mun cimma wannan labu. Kamata ya gobe mun zo sai a tuna mini tun da wuri. Zan bayar ma a ɗaya foto kofi sai a raba shi kuma waɗannan da neman alƙawarin sai a ajiye su kofi sai ba su je su ƙara foto kofi. Addu'o'i ne waɗanda suke an samu su daga manzon Allah. Bayan ka tsare su buƙatocinka za su biya. Musamman ga mu ana fuskantar goma na ƙarshen Ramadana ko? Inda nan ne daren Lailatul Qadri yake babu shakka. Daren da Allah ke budget. Za ka idan kana son wajen budget Allah ya diba fayil ɗinka da buƙatocinka a sa maka hannu biliyan goma ɗin nan da kake so su ta hasa haƙaƙo. Da manyan gidajen da wannan da kake ta umajenka aura ko? Da ƴaƴanka da kake son ka aurar ba ka iya baccin ƙwarai saboda kana da ƴan mata budaye sun girma cikin gida babu abin aurar da su. Bacci bai ɗaukar ka. To yanzu kana son ka aurar da su salon alun. A yi bikin da duk ake yi a gama a kai su ɗakunansu kuma su zauna zama aure. Babu fitowa muta karaba su samu gidan zama. To ka tsara waɗannan addu'o'in kuma musamman cikin waɗannan darran waɗanda za mu fuskanta. Ina fatar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Allah ka biya mu da buƙatocinmu. Ya Allah ka biya mu da buƙatocinmu. Ya Allah ka tsare mu daga dukkanin shari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان